sashen Hausa na muryar Amurka ke
magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 1 ga watan Agusta na shekarar 2018, Safina Tsada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Wani bagarin sakamakon zabe da ya fito a yau Laraba a hukumance ya nuna jam'iyyar Zanu PF mai mulki a kasar Zimbabwe ta lashe kujerun majalisar dokoki masu yawa. A maida gawarwakin sojojin Amurka 55 da Koriya ta Arewa ta mika wa Amurka a makon da ya gabata. Kana ana ci gaba da yunkurin cusawa masu kada Koriya a zaben Amurka na tsakiyar wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba ra'ayi.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya canza shika. Bayan haka za ku ji cewa shi ma jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu Musa Ibeto ya fice daga APC ya koma PDP.
Tsarin mulkin Najeriya ya baiwa kowane dan Najeriya dama da zabi, ya zabi watan karkashin tuta da yake so ya gudanar da watan siyasan shi.
Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Yawa ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Wani bangaren sakamakon zaben da ya fito a yau Laraba a hukumance ya nuna jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar Zimbabwe ta lashe kujerun majalisar dokoki masu yawa. Lamarin da ya kaita ga samun rinjaye a majalisar dokokin. Wasu alƙaluma da hukumar zaben Zimbabwe ta fitar ya nuna Zanu PF ta lashe kujerun majalisar dokoki 109 a cikin kujeru 210. Sai dai yanzu ne ake kokarin shirya bayyana da sauran 'yan takarar da suka lashe kujerun majalisar. Masu sa ido akan zabe na tarayyar Turai sun ce ba a gudanar da zaben bisa adalci ba. Suna fadin cewa an tsorata jama'a kana akwai rashin yarda game da ayyukan hukumar zaben da kuma rashin adalcin ma'aikatan jarida. Kimanta zabe da tarayyar Turai ta yi, wacce kuma ta ce tana neman dalilin da yasa aka jinkirta fitar da sakamakon zaben shugaban kasa, wani abu ne da aka dauka mai muhimmanci wurin tabbatar da ko Zimbabwe za ta maido da martabanta a idon duniya. Lamarin da zai kaita ga samun bunkasar tattalin arziki. Har yau ana ci gaba da kirga ƙuri'u na zaben shugaban kasa, kuma ana sa ran za a fitar da sakamakon ƙuri'un na zaben shugaban kasa zuwa ƙarshen wannan makon. A maida gawarwakin sojojin Amurka 55 da Koriya ta Arewa ta mika wa Amurka makon da ya gabata zuwa jirkin dakon kaya na ma'aikatan sojojin Amurka a yau Laraba a wurin wani buki da aka gudanar a Koriya ta Kudu kafin a yi jigilan su gawarwakin zuwa Hawaii a nan Amurka. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence, wanda shi dan wani tsohon sojan yakin Koriya ne, zai halarci bukin na biyu idan gawarwakin suka iso a barkin sojin Amurka da ke Hawaii. A wurin bukin tahowa da gawarwakin da aka gudanar a filin saukan jiragen saman sojoji ta Koriya ta Kudu, kwamandan dakarun Amurka a yankin Koriya ya yi tsokaci kan muhimmancin dawowa da waɗanda suka mutu a fagen daga kuma da fursunoni na yaƙi. Ya ce ga jarumi, wannan wani aiki ne da ya dace kuma alkawari ne da yake dauka kafin ya je filin daga, kana hakan na ci gaba daga wani karni na jarumai zuwa wani karni. Ya ce ga mahalarta, wannan wata tunatarwa ce mai muhimmanci cewa ayyukanmu ba za su kammala ba har sai mun gano su dukansu, ko da kuwa zai dauke mu tsawon lokaci. Koriya ta Arewa ba ta bada wani karin bayani da zai taimaka wurin gano ɗaiɗaikun gawarwakin ba wanda aka dawo da su zuwa Amurka, a cewar wani jami'in tsaro na Amurka a hirarsa da muryar Amurka. Ana ci gaba da yunkurin cusawa masu kada ƙuri'a zaben na tsakiyar wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba ra'ayi ko da yake kamfanoni masu zaman kansu da kuma jami'an gwamnati suna dare-daren wurin bayyana takamammen wanda aka gano yana aikata hakan. Kamfanin Facebook ya sanar a jiya Talata cewa ya rufe shafuka 32 na Facebook da Instagram saboda an samu suna da hannu a aikata ba daidai ba. Facebook ya faɗa a wani sakon da ya buga cewa yanzu ne aka fara bincike don haka ba a gama tattara bayanai ba da ya hada da ainihin wanda ya shirya wannan abu. Babban kamfanin sada zumuntar ya ce duk wanda ya bude wannan shafin ya wuce gona da iri har ma ya iya badda kamanni fiye da yadda wata cibiyar yanar gizo na Rasha da ake kira Internet Research Agency ko kuma IRA a takaice ta yi a baya. Wani mai fashin baki Michael Posner ya ce Facebook na bukatar wani sashe da zai kula da ayyukan Rasha.
You know, Facebook and Google have said to us that they don't need a dedicated Russian team that they can handle the Russian threat.
Facebook da Google suna sun faɗa cewa ba su buƙatar wani dan Russia ko kuma wani rukunin ɗan Russia wanda za su kula da barazanar da Russia ke yi a matsayin wata babbar matsala ta labaran ƙarya, kuma mu ba mu amince da hakan ba. Abinda Russia ke yi wata babban barazana ce ga demokaradiyyarmu, don haka Facebook da Google da Twitter suna buƙatar wani rukuni na 'yan Russia masu gaskiya da za su magance wannan matsalar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kasashen kudancin Asiya a Singapore a cikin wannan mako domin yada manufar gwamnatin Trump ta walwala da kuma bada dama ga yankin tekunan India da Pacific, amma kuma ana tunanin batun Koriya ta Arewa zai dauki hankali a taron. A wannan taron koli na ministocin Asiya ta gabas, Pompeo zai gana da takwarorin aikinsa 17 domin tattaunawa akan kalubalolin tsaron yankin, ciki har da batun barazanar nukiliya ta Pyongyang da kuma batun rikicin kudancin China da rikicin Rohingya a jihar Rakhine ta Myanmar da kuma batun tsaron yanar gizo da sauran batutuwa. Sai dai manema labarai sun tambayi wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ko Mike Pompeo zai gana da ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho a Singapore. Babban jami'in ya ce Koriya ta Arewa tana cikin kasashe 27 a zaurin taron na kungiyar kasashen kudancin ASEAN, don haka za a yi duk wata tattaunawa tare da Koriya ta Arewa. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a yau Laraba cewa tana aiki ta shirya ganawa tsakanin ministocin harkokin waje na ƙasar, wato Sergei Lavrov, da takwarorin aikinsa da kasashe da dama ciki har da Amurka. Lauyoyin gwamnati a nan Amurka masu gabatar da ƙara sun ce suna kirtasa zaton shugaban yaƙin neman zaɓen Trump Paul Manafort ya take dokokin haraji da na banki, inda ya yi amfani da asusun bankin ƙasar waje ya tura miliyoyin daloli na ayyukan siyasa a Ukraine, yayin da lauyoyin Manafort ɗin suke ɗora laifi a kan abokin kasuwancin shi. Lawyer Manafort Thomas Zinley ya ɗora laifi a kan Rick Gates wanda da kuma shugaban Ukraine da su ne suka biya Manafort waɗannan kuɗaɗe, wanda aka biya shi na aikinsa na ba da shawarwarin siyasa ga tsohon shugaba Viktor Yanukovych da kuma jam'iyyarsa ta masu ra'ayin Rasha a yankunan. Robert Mueller ya tuhumi Manafort da Gates a bara da kuma ma farkon wannan shekaran akan laifuka masu nasaba da aikinsu a Ukraine, wanda yake jagorantar batun katsalandan da ake zargin Rasha ta aikata a zaben shugaban ƙasa na nan Amurka a shekarar 2016.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Da dumi-dumi mun samu labarin ficewar gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta yi hira da wakilin muryar Amurka da ke Sokoto, Murtala Faruk Sanyinna, don jin ƙarin bayani ga Murtala.
To, kamar za a iya cewa abu ne wanda jama'ar Sokoto suka jima da kun wannan al'amarin haka ne ma sun a makon da ya gabata ne aka jiki wannan al'amarin sai da yiwu ba ce a yau din nan bayan da aka yi wani gangami na mafi akasari matasa a kofar fadar gwamnatin jihar Sokoto inda anan gwamnan ya bayyana wato cewa ya canza shika daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP saboda wasu dalilai da ya ambata da dama.
Kamar waɗanne dalilai ne kake gani suka sanya gwamnan ya canza shika?
Dalilan da ya bayar dai shi ne ya ce dama a jam'iyyar PDP suke kuma wato an je an lasfo su an ba su tabbaci na cewa za a samar da gyara bisa ga abubuwan da suke gani kamar ƙasar tana tafiya ba daidai ba. Amma kuma ya ce abin takaici gare su su a tunaninsu ba abin da aka yi kusan ba wani abin da ya ci gaba. Sa'annan dukkan alƙawuran da aka yi da su aka yi wa ɗan siyasa da aka yi wa 'yan ƙasa gabaki ɗaya ba wanda aka cika. Lade gwamnati tana tafiya ne dai haka nan kara zuwa matsaloli na ƙara ci gaba sa'annan 'yan Najeriya na ƙara shiga cikin ugunba.
Wani tasiri kake gani wannan canza shekar zai yi a zaben shekarar 2019 da ke tafe?
To manzarta musamman masu lura da al'amuran siyasa a jihar sun dade suna wato nazari suna kuma yin sharhi dangane da waɗannan al'amuran. Na farko ana ganin gwamnan kamar zai fuskanci ƙalubale ne guda biyu. Na farko dai kasancewar abokin tafiyar sanada wato tsohon gwamna Sanata Aliyu Magatakardawa Mukku da a da ana ganin kamar tare suke tafiya to shi bai koma ba ana ganin ya ci gaba da kasancewa a jam'iyyar APC wanda kuma kowa ya san cewa irin jama'ar da wata kila yake da shi ana iya ganin cewa wannan na iya kasancewa ƙalubale ga shi Aminu Waziri Tambuwar amma a nan jihar Sokoto. Haka kuma tunani da kuma irin goyon bayan da ake ganin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana da shi musamman a wannan jihar ta Sokoto kamar sauran jihohin arewa maso yamma. A da can ma ana ganin kamar guguwar Buhari kamar yadda ake faɗa ta yi tasiri sosai wurin cin zafi mutane da dama. Wasu na hasashen cewa watakila wannan ka iya kasancewa ƙalubale shi kasancewar a yanzu baya tare da shi wato jam'iyyar ta shugaba Muhammadu Buhari.
To ya kake gani al'ummar jihar Sokoto suka karɓi wannan canza shekar da gwamna Aminu Waziri ya yi?
Eto kin ga dole idan irin wannan ta zo dama ita siyasa ai rabe ne gida-gida ne. A daidai lokacin da za a same suna murna wasu kan dole kin san ba za su ji daɗi ba. Ana hakikalin gaskiya za ki ga cewa abin kamar an samu rarrabuwa gida biyu. Yayin da wasu ke ganin kawai wato Umma ta gaida Aisha a saukan lafiya. Wato sun ji daɗi ma da yadda ta wasu ma a shafukan sadarwa kina ganin suna rubuta cewa sun matsa gudu cewa ta saboda suna ganin cewa ta tsarki ma ita ce ta alkhairi ga jam'iyyar APC. To haka kuma wasu kuma suna wato nuna bakin ciki ne na fita daga jam'iyyar da ya yi kasancewar wata inda suna goyon bayansa kuma suna ganin cewa an masa ba daidai ba. Don haka wajibi ne ta ƙaura zuwa wata jam'iyyar da suke tsammanin za a yi musu adalci a cikinta.
Ina mafita halin zami ya ɗinke mini sama langayya sama langayya sama langayya.
Nan gaba za ku ji cikakken rahoto akan wannan batun. Har ila yau akan batun siyasa, jakadan Najeriya Afirka ta Kudu Musa Ibeto shi ma ya canza sheƙa daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Mustafa Nasir Batsari ya je mana ta bakin shi.
Jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu ambasada Ahmad Musa Ibeto ya yi murabus daga kan mukaminsa. Sannan ya fice daga cikin jam'iyya mai mulki a Najeriya APC ya koma cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a cikin wata hira da muryar Amurka a cikin daren talatan nan. Alhaji Ahmad Musa Ibeto ya ce ya ajiye mukamin ambasadan ni don ƙashin kansa tare kuma da canza shekar kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Na ba da takardana kamar yadda aka sani shugaban ƙasa ya bani mukami ya bani matsayi na jakadan Najeriya zuwa ƙasan Afirka ta Kudu. To kuma da yake ina sha'awan shiga fagen siyasa gadan-gadan na ga cewa shi yasa na ba da takardan cewa na aje wannan mukami da ya bani.
Me yasa ka fita daga jam'iyyar mai mulki ta APC ka koma jam'iyyar PDP?
Tsarin mulkin Najeriya Najeriya ya baiwa kowane dan Najeriya dama da zabi ya zabi watan karkashin tuta da yake so ya gudanar da watan siyasan shi. So shi yasa naga cewa ni na zaba na koma jam'iyyar PDP domin anan nake ganin ya cancanta.
Duk da yake dai shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Abubakar Bukola Saraki da ma gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmad suma sun fice daga cikin jam'iyyar ta APC. To amma mai magana da yawun majalisar Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce shi kam yana nan daram a APC ga abin da yake cewa ƴan sa'o'i kaɗan kafin bayyana ficewar shugaban majalisar dattawan.
Ina cikin APC mana ko kaji sunana ne kuma alhamdulillah mu Naija idan ka lura sanatocinmu guda uku baki ɗayanmu da ni da Mustafa da David dukkanmu muna nan APC.
Akwai masu tunanin za a samu canjin shugabannin majalisar sannan tunda wannan sauyi ya faru me kuke me zaka ce akan wannan bayani da jama'a ke
ya banda masani akan wannan kuma ban tattauna da kowa akan wani magana kamar haka ba ballanta nan ce gashi gashi.
Duk da cewar dai shugabannin jam'iyyar ta APC na cewa babu komai akan wannan rashi da take tafkawa a daidai wannan lokaci na hada-hadar siyasar Najeriya, to amma masana harkokin siyasar na ganin akwai matsala. To shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sadi Bello ya ce duk wani wanda kaga ya fita daga APC mai matsala ne daga mutanansa a gida.
Wanda kaga ya fita daga jam'iyyar APC to ya kamata ka duba haga duk mutanen da suka fita sannan ka duba haga a gida yaya suke. Matsalolin da suke da shi ba da shugaban kasa bane. Saboda haka wanda kaga ya fita dama cewa ne ya fita.
Amma akwai rake da kan masa gwamnoni za su bi ba za ku batun sulhu da su.
Shi duk wani gwamna ma da kaga bayan dalili ne. Amma a jami'ance ba abin da muka ji. To amma ya tabbatar maka wai ko zai shafi gwamnatin jihar Buhari ko APC nan da wuya. Mun ga alama wani ni bacci na nake akan wannan magana ko tani shi ba nayi.
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11:17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Sani Sale dan asalin Najeriya daga jihar Bauchi. Kuma bakon namu ya gama muna bayani ne game da sauki da wahalar samun takardar zaman kasar wato na Amurka. Yau kuma bakon namu zai fara muna ne da bayanin dangantaka tsakanin baki da 'yan kasa. Yau Malam Sani, ya kaga dangantaka tsakanin baki da mutanen kasar nan?
Akwai dangantaka ya dangana bisa ga yadda kuka hadu da jama'a. Dangantaka yana iya yana ƙara danko fiye da yadda yake da. Dalili kuma yanzu ana dada sanin juna. Wane daga ina kake, da guri kaza nake, yaya ni ma daga gari kaza nake, da ƙasa kaza nake. Saboda haka ya me yake faruwa a guri kaza? So dangantakan yana da ƙaruwa da su kuma 'yan ƙasan, musamman suna dada sanin jama'a. Kwarai da gaske.
Wasu na cewa zaka zauna da mutum makwacinka sai kai shekaru ba ruwanka da shi, ba ruwan shi da kai.
Kwarai, saboda ka kare haƙƙinka, ka kare haƙƙinka, ka kare haƙƙinsa, ya kare haƙƙinsa, ka kare haƙƙinka. Abin da ya sa kenan, saboda nan kana in ka ce za ka kasance kana shiga fitinar wani, to fitina sai ta dame ka. Sai ka shekara da shekaru makwabcinka kuna kofa taki biyu tsakani, baka san shi ba, bai san ka ba, ba abun mamaki bane.
A lokacin da kuka baro, a wancan lokacin kuna samun ire-iren abubuwan da kuka baro gida na ci, wato abinci
kamar anan? A'a, yanzu mun fi samu. Yanzu za ka je kasuwa ka sai abubuwa da dama wanda yake da ina ko kusa ba za ka samu matsalan, ba za ka gan shi ba ma. Dan yanzu haka kusan kusan menene zan ce maka gauta tsamiya koko kuka duk zaka iya samu yanzu in ka je inda za a samu to amma da farko inna sai dai kana dai ka zo da shi
to ya magana addini samun daman sarrin mutum yin addinin shi
kware da gaske mutum yana da yancin yin addinin sa yana addinin sa addini abun ayi ne dole ne a riƙe addini dama na nace to addini ka hannu yake
ka san wasu in sun zo nan ko kuma in mutanen da suka zo nan suka koma gida sai a rika musu wani kallo na daban musamman abin da ke da nasaba da addini
a zaka samu sarari kai addinin ka kamar yanzu da muna yanzu nan da muke magana da kai azumi na nake yi saboda haka ba tare da ya matsa mun ba ba tare da wani abu ba zaka yi addinin ka yadda ya kamata yadda addini ya kaide maka saboda haka dan kana duk inda kake indai kana da niyyar yin addini zaka yi addinin ka wani gurin zaka samu matsala ko na aiki ko na lokaci saboda waɗansu ba su san kan addinin ba kamar yadda kuma ake tsorata addini din to sai ya zama cewa da matsala amma banda haka ba kan maganar addini an kare kowa addinin sa kowa yana da yancin yayin addinin sa kamar yadda ya kamata
to sanu ku da kuka dade nan na san kila nan kuka yi aure kun ma ba ku yi ba kun je kun yi gida amma kun dade nan ya tarbiyyar yara yake anan
tarbiyyar yara to tarbiyya al'ada ce na al'umma to kowane al'umma kuma da tarbiyyar su saboda haka ba za a kwatanta cikakken bahaushe da tarbiyyar ba amurke ko wani mai wani al'ada daban daga nesa ba saboda zai bambanta
ka san nan misali sai a ce ba yadda ka bugi yaro ba sabanin abin da ke faruwa a gida
kwarai da gaske ba za ka tsaya ka jindi yaro ko ya yi laifi ko da gidan ne ma zuwa gaba nan fahimta zai shiga na cewa ai ka faɗakar da mutum ya fi ka tsaya kana ta tsawa kana ta ihu shi bai fahimce ka ba kai baka fahimci me yake faɗa ba baka fahimci ina yake niyya ba so ko yaran ne maganan duka da sauransu a'a ana bada waɗannan amma kuma ba wai ya zama mai tsanani ba
to kadarasa ne ka je gida wani ya ce maka don Allah ina son in zo America wani shawara ka kan ba irin waɗannan mutanen
inda na je gida yanzu a hali da ake ciki wani ya ce mun yana so ya zo to ya duniya ce rayuwa ce kowa da yadda ubangiji ya je masa abin da zai tara sai ka daura belt ka kare dokansu ka bi dokansu ka san me ka sa a gabanka abu kaza nazo abu kaza nake nema nazo sai abu kaza ko kuma in yi abu kaza in gama abu kaza in san inda nake abin da zan ce wa mutum kenan
masauri da wannan ne mu kawo karshen shirin kuma karshen wannan tattaunawa da wannan bako namu na yau sai wani sati a ji mu da wani bakon a cikin wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Sani Sale da Julie Gresham da tare da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko a yau ya fito ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, inda yake cewa muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da hukumar samar da ruwan sha ta jihar Kebbi da cewa al'ummar garin birnin Kebbi suna fama da matsalar rashin ruwan sha, wanda kuma kowa ya san cewa rayuwa ba ta yi sai da ruwa. sai sako na gaba inda ya fito daga Yahaya Donno Azare da Prince Ibn Abdullah Azare inda suke cewa Salam BOA Hausa sauye-sauyen sheka da wasu sanatocin Najeriya ke yi daga jam'iyya zuwa jam'iyya hakan bai zo mana da mamaki ba idan muka yi la'akari da yadda sanatocin ba kishin talaka suka sa a gaban su ba kishin aljihun su kawai suka sa a gaba Sai sakon sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda yake cewa ina yi wa shugaban muryan Amurka Amanda Bennett da tawagarta barka da isowa Najeriya da fatan Allah ya sa wannan ziyarar da ta kawo ta zama mai matukar amfani ga kasashen biyu Sai sakon Sanusi Ishaq Adam Tudun Wada Kano inda yake cewa muna fatan da ran mikiyar da rundunar sojojin saman Najeriya za ta yi kan yan bindiga da ke hallaka al'umma basu gani ba a jihar Zamfara. Zai kawo ƙarshen tashi-tashin hankula da ake fuskanta a jihar da ma Najeriya baki daya. Sai sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgin jihar Yobe inda shi ma cewa yi assalamu alaikum BOA Hausa ficewar sanata Bukola Saraki daga jam'iyyar APC bai zo mana da mamaki ba domin anguli ne ya koma gidan tsamiya Sakon mu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren na Moda Zamfara inda yake cewa jihar mu ta Zamfara na cikin kalubalen tsaro da bam taba fuskantar irin shi ba a tarihin wannan jihar kasancewar yanzu haka al'umman ƙauyuka da dama sun gudu sun bar mahallinsu da kuma gonakinsu sakamakon har-haren yan bindiga sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan mayuwancin halin
to yanzu kuma ga wannan sakon
Baramu jira gwamnati da mana komai ba komai gwamnati a
maza da mata
wannan shi
fadi muji
matasa ne masu ilimi matasa ne da idon su ya riga ya bude suna son su ji dadin rayuwa ba su da IQ
rashin kudin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake
internal security dole a yi kokarin a gano su waye ne suka aikata shi
sai ku ziyarci shafinmu na Facebook @voahausa.com domin bayyana ra'ayoyin ku a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma a agogon Najeriya da Niger domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin fa'i muji tare da ni Aisha Muhammad
Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarai.
Wani bangaren sakamakon zaben da ya fito a yau Laraba a hukumance ya nuna jam'iyyar Zanu PF mai mulki a kasar Zimbabwe ta lashe kujerun majalisar dokoki masu yawa. Lamarin da ya kai ta ga samun rinjaye a majalisar dokokin. Wasu alƙaluma da hukumar zaben Zimbabwe ta fitar na nuna Zanu PF ta lashe kujerun majalisar dokoki 109 a cikin kujeru 210. A maida gawarwakin sojojin Amurka 55 da Koriya ta Arewa ta mika wa Amurka a makon da ya gabata zuwa jirgin dakon kaya na ma'aikatar sojojin Amurka a yau Laraba. A wurin wani buki da aka gudanar a Koriya ta Kudu kafin a yi jigilan gawarwakin zuwa Hawaii a nan Amurka. Ana ci gaba da yunkurin cusawa masu kada ƙuri'a a zaben Amurka na tsakiyar wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba ra'ayi. Ko da yake kamfanoni masu zaman kansu da kuma jami'an gwamnati ba su suna tari-tari wurin bayyana takamammen waɗanda aka gano suna aikata wannan abu. Kamfanin Facebook ya sanar a jiya Talata cewa an rufe shafuka 32 na Facebook da Instagram saboda an samu hannunsu a aikata ba daidai ba. Sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya ce zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kasashen kudancin Asiya a Singapore a cikin wannan mako domin ya yada manufar gwamnatin Trump ta walwala da ba da dama ga yankin tekuna na India da na Pacific.
Masu sauraro a nan muka dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makiri
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Safinatu Sada Soden yake cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman nan da Hafsat dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.